Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwayi shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama, kusan 800,000 kaucewa mai da su ƙasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Ƙasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami ƙira Amurka da ake ta cece-kuce a kansa. Masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewa dakarun gwamnatin su da ke da alhakin kai hare-hare har sau 20 da makamai masu guba akan fararen hula.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan kungiyar kananan hukumomin rashin jihar Adamawa sun gudanar da wani gangami na neman 'yancin gashin kan kananan hukumomi. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta bayyana dalilan da suka sa ta rusa wani tsohon barikin soja da ke garin Silaja. Daga jamhuriyar Nijar kuma za ku ji rahoto akan irin matsalar da shirin ba yara kanana magani kyauta ke fuskanta. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwayi shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama kusan su 800,000 kaucewa daga mai da su ƙasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Sa'o'i bayan jami'an gwamnati sun ce ba za a ƙara karɓar takardar shiga cikin shirin na DACA ba. Trump ya rubuta a Twitter a yammacin Talata cewa 'yan majalisa na da watanni 6 su halatta DACA, wani abu da gwamnatin Obama ta kasa yi. Idan sun kasa, ya ce zai sake waiwayar lamarin. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa wannan mataki sun taru a biranen Washington da Los Angeles da kuma New York, haka kuma da birnin Denver da sauran birane. Wani ɗan raji mai suna Gustavo Torres ya shaidawa taron jama'a a gaban White House cewa wannan shugaban ƙasar ya yi wa al'ummar mu ƙarya, ya faɗa mana yana ƙaunar mu masu burin, wato dreamers, amma ya yi mana ƙarya saboda haka shi maƙaryaci ne.
Ƙasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami ƙira Amurka da ake ta cece-kuce a kansu. Wannan wata alama ce da ke nuni da ƙarin zaman tankiya da kuma cirjewar yunkurin diflomasiyya a kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ma'aikatan tsaron ƙasar ta ba da sanarwa a yau Laraba cewa za a ƙara kafa wasu garkuwar wato makami masu linzami guda 4 a kusa da guda 2 na baya da ke aiki a wani tsohon filin wasan golf a birnin Sangju wanda yake a arewacin Seoul. China da Rasha dama ba sa goyon bayan wannan matakin wanda suke wa ɗaukar na barazana. A halin da ake ciki kuma, taurin kan da Koriya ta Arewa ta nuna na ci gaba da ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya yana jawo cikas ga yunkurin Koriya ta Kudu na ƙoƙarin rage zaman tankiya a yankin ta hanyar tattaunawa, wanda hakan ya cakuɗa dangantakar da ke tsakanin Amurka da babbar ƙawarta a harkokin soji da China, wacce take babbar ƙawarta kuma wajen harkokin kasuwanci. A lokacin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya shiga ofis a watan Mayu, ya yi alƙawarin daidaita yadda ake gudanar da takunkumi domin rage tashin hankalin da ke a tsibirin na Koriya, wanda hakan ya sha bamban da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump na ƙara ɗaukan matakan matsin lamba ta hanyar saka takunkumi da kuma barazanar yin amfani da ƙarfin soji.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewar dakarun gwamnatin Syria suke da alhakin harahare har sau 20 da makamai masu guba akan musamman fararen hula cikin shekaru 4 da suka gabata. Kwamitin binciken akan Syria mai zaman kansa ya ce waɗannan harahare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da kuma Yuli a wannan shekarar a garuruwan Khan Sheikhoun da kuma Al-Tamni da kuma gabashin Ghouta. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan ne ta hanyar tattaunawa da waɗanda suka gane wa idanuwansu da kuma waɗanda abin ya shafa gami da ma'aikatan lafiya kai har ma da hotunan tauraron dan Adam da hotunan burbushin bamabumai sannan da rahoton kungiyar haramta amfani da makamai masu guba. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta sha musanta wannan zargi na amfani da makamai masu guba.
Daya daga cikin shugabannin kasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ta ce akwai tarin bayanan ƙarya dangane da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar ta jihar Rakhine, wanda ya tilastawa kusan mutane 125,000 musulmi marasa rinjaye suka tsallaka iyakar ƙasar zuwa Bangladesh. A wani jawabi da ofishinta ya rubuta a shafin Facebook yau Laraba, Aung San Suu Kyi, wadda ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel a saboda fafutukar da ta yi ta samun zaman lafiya, ta ce ta yi magana da Prime Minister ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata akan rikicin. Ta fadawa a Erdogan cewa bayanan ƙarya suke ƙara tallata ra'ayin 'yan ta'adda, kalmar da ta yi amfani da ita wajen bayyana ƙungiyar 'yan Rohingya da suka kaddamar da jerin hare-hare akan jami'an tsaro da aka ajiye a jihar ta Rakhine wanda ya ballo wannan rikicin. Kimanin mutane 400 aka kashe tun lokacin da ƙungiyar da ake kira Arakan Rohingya Salvation Army ta kaddamar da jerin hare-hare akan wuraren jami'an tsaro a Rakhine, inda mafi yawancin 'yan ƙungiyar ta Rohingya ke tsiraru. 'Yan sanda sun mai da martani ta hanyar kai hare-hare akan ƙauyuka da kuma farautar masu tada zaune tsaye. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa ta zargi gwamnonin jihohi da ƙin ba ƙananan hukumomi cikakken iko wajen sarrafa kasan da suke karɓa daga asusun gwamnatin tarayya da kuma ƙin gudanar da sahihin zaɓe na ƙananan hukumomi da tauye musu haƙoƙinsu. Wannan ya sa 'yan ƙungiyar a jihar Adamawa gudanar da wani gangami. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko mana da wannan rahoton.
Ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa reshen jihar Adamawa karkashin jagorancin shugaban ƙungiyar ta ƙasa Comrade Ibrahim Khalil ke rera taken ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya sa'ilin jerin gwanon gangamin gwagwarmaya na nema wa ƙananan hukumomi yancin gashin kai da suka kai majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Comrade Ibrahim Khalil ya shaida wa mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Adamawa Honorable Sunday Peters cewa ya yi tattaki zuwa majalisar da kansa, kasancewar majalisar ita ce ta farko da ta amince da baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai a gyaran kundin tsarin mulki na shekara ta 2014 da bai yi nasara ba. To ko me yasa ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa shiga wannan gwagwarmayar? Tambayar kenan da ne wa Comrade Ibrahim Khalil.
'Yan siyasan wannan ƙarnin su ne suka cikume ƙananan hukumomi, suka shaƙe su ba sa iya numfashi, musamman 'yan siyasa na matakin jiha wanda limaminsu shi ne gwamna. Gwamnonin jihohi ba su son zaben ƙananan hukumomi. Babu zaɓe, babu demokradiyya. Babu zaɓe, babu gwamnati. Rashin zaben ƙananan hukumomi shi ya haifar da mummunan rashin tsaro, shi ya haifar da mummunan talauci, shi ya haifar da mummunan rashin tafiyar gwamnati da samar da abubuwan more rayuwa.
Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa ta yi sara kan gaba, inji mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Honorable Sunday Peters, a daidai lokacin da majalisun dokokin jihohi su ma ke fafutukar gwamnatocin jihohinsu su ba su 'yancin cin gashin kansu kamar dai takwarorinsu na majalisun dattawa da kuma na wakilai ta tarayya.
Gaskiyar magana shi ne akwai abin da muke kira separation of power, kuma a game da abin da constitution ya faɗa, wayannan gaɓoɓin gwamnati ya kamata su aiki a independent ba tare da wani ya to zantawa wani ba.
Wasu daga cikin kwalaye da 'ya'yan ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin ke rike da su na ɗauke da sakonni na kashedi ga wakilan majalisun dokokin da ke cewa ko su amince da gyaran tsarin dokar kula da ƙananan hukumomi da majalisun tarayya suka amince da ita. ta ko mu sauya su a zabe ta shekarar 2019 da kuma muna magana da yawun mazauna yankunan karkara da tsarin da ake amfani da shi yanzu bai ya tsina na musu komai illa kunci da talauci Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amerika daga Yola jihar Adamawa Najeriya
Madalla a gaida Sanusi Adamu. Biyo bayan rusa unguwar tsohon barakin sojan garin Silaja da gwamnatin jihar Neje ta yi wanda ya janyo suka daga mazaunan unguwar. Gwamnatin jihar ta maida martani daga Mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta yi karin haske akan dalilin da yasa ta dauki matakin ruguza unguwar tsohon barakin sojoji dake cikin garin Silaja. A wani taron manema labarai a daidai wannan unguwa mai shake da jami'an tsaro a yanzu kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ko baya ga kasancewar wurin mallakar gwamnatin jihar Niger ne a bangare guda kuma unguwar ta zama mafakar barayi da yan ta'adda dake garkuwa da mutane domin neman kudin fansa
kasan wannan unguwan barikin sojoji ne da aka daga sojoji suka tashi nan state government sai wurin a hannun hukumar soja suka yanzu in yanda nake maka ba tsari ka ganga sojoji can sun zo suna ba mu tsaro gwamnatin Niger state ta sai wurin nan a hannun soja waɗanda suke wurin nan daga barayi daga yan fashi ba wanda ya san daga inda suka hito domin lokacin da take barikin sojan da sojoji suka tashi nan wurin suka zo yanzu mutanen nan sun samu gidan kyauta suna kwana ciki ko sisi ba su biya kuma ba wanda aka hana shi daukan kayan shi wurin nan gwamnati tana da bukatan wurin nan za a zo ayi abinda zai amfani jama'a duka ba
wanda ke da wannan gidajen yanzu babu da wani
ba gidan su bane kai baka hoyance ni ba tsari ina baka kana zuwa daji
sun yi korafin cewa ku ba su lokacin
an ba su lokaci an rubuta an ba su ai ba na harkon kenan ba
a lokacin da na isa wannan unguwa dai na tarar da wadanda lambarin ya rutsa da su suna aikin kwashi sauran tarkacen su gama abinda wasu daga cikin su ke cewa
sunana Adamu Muhammad ga gida na can banda wurin zuwa yanzu ga kaya na waje banda wurin zuwa yanzu
ne wasu gwamnati suna cewa wa filin nan nasu ne ku ba ku yadda bane
a'a ba filin nan ba nasu bane shekara 47 annan aka haife ni na iyayenmu ne
sunana Hajara
to gashi mun tadda kayan ku a waje an rushe gida ya kuke
gaskiya muna cikin tsananin bakin ciki ne sosai wani hali ne yanzu ma a haka ma sai inda ma za mu kayan ma gashi ga ruwan sama ba ma sai inda za mu sashi ba
da gaske an ba ku lokaci cewa ku
ta ba notice mun tashi ne kawai da asuba ko bayan sallah ko mun gansu
sunana Julius ba mu san komai ba mu san hawa ba mu san soka ba wayannan mutane suka shigo daga tafila suka soma rusa mana gida ga kayan mu ba mu san na maji ga ruwan sama yanzu a cikin ruwan sama
nan ina ne gidanku
ga gidana nan ga gidana nan
nan ne aka ce wani yaro su
a akasa ne wani yaro su gaskiya abinda aka da wani jinjiri guda daya an zo an rusa gida akan sa jinjirin matan ta aibu bai kai sati daya ba aka zo aka rusa gidan
jinjirin yaro
to dan Allah me wannan dan Allah zamu ji ta gida da ko zamu ta rayuwar mu to
har ya zuwa yammacin talatan nan dai motar rusau din na ci gaba da aikin ta inda bayanai ke nuna cewar gidajen da aka ruguza sun ta sama 1000 Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari. Tsarin nan na ba yara ƙanana magani kyauta da aka fara tun shekarar 2006 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban Nijar Tanja Muhammadu na fuskantar matsalar rashin kuɗi daga ɓangaren gwamnati. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari na da ƙarin bayani.
Na hira da wasu mata da suka kawo yaransu asibiti sun min bayani game da magani kyauta kamar haka.
An ba shi magani kyauta.
Dukkan maganin da aka miki kyauta ne ko kuwa?
In babu ne a farmasin su suna iya rubuta maka amma akwai suna yin iya kokarin su. Shekarar shi hudu, shekarar belba. Yawanci kyauta ake ba mu sai in babu muke siya.
Da sayan da na kyautan wanne yahiyawa?
Na siya yahiyawa tun da wasu babu su a nan gurin a matsana kashi matsalar jini ce.
Watan shi 21. Magani wasu su ba mu kyauta wasu mu siya. Amma da yawanci duk suna bada kuma amma yanzu wanda babu he gaje ka siyo. Amma na siyan yahiyawa a yanzu.
Dr. Abu Yahaya shine babban director a hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaran.
Kowa na aikin shi daidai wa daida. Gwamnati yana ta kama muna bakin gurudan halin shi, masu hannu da shunu suna kama muna wajen taimako mu da magunguna. Abin da nake cewa a wannan wuri ko gobe idan kuka je kuna gani yara kanana a banza ake musu magani, sai ho magani da babu, amma duk magani da ya kamata a yi musu wanda doka ta aza tilas ne a yi shi a kyauta ba amsa kodala ga yara a cikin likita mai yayuwa.
Sai dai a cewar Abu Yahaya suna da matsaloli a yawancin asibitoci.
Muna da matsaloli saboda a dai fara washi shekara na ce 2006 zuwa yau, nazarin da mun kai sakamakon da ya bada kudin da ya kamata gwamnati ya zuwa mana sun kai miliyara 3.5. Ya kamata gwamnati da masu hannu da shi suka dauki nauyi za su biya su bari wayannan kuɗi saboda a sai magani a cigaba da yi. To tun lokacin da anka fara ta an samu matsala wayannan kuɗi ba a samu aka zo ba su ba, sai nan shekarun bayan gani anka fara ba likitoci aka fara ba su kuɗin su aka ce to aka fara ragewa.
Daga nata waje kungiyar malaman asibiti ta bakin Mamman Galadima cewa ta yi matsalar ba karama bace, har ma sun taba ma gwamnati wannan magana amma har yanzu shiru kake ji.
Tunda matsala ce ta in kun ba da maganin sai kun ba da ƙasa ta biya ku. Don a nemi mun je konsai kwanan nan akwai hospital din take miliyar guda da miliyan 300 sai suka yaje aiki na kwana 6 kuma a resolution na konsai ma mun rubuta shi mun ce ƙasa ta yi goga ta biya su.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku kujan.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Ana agogon mu na cewa karfe 11:17. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da dan da ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau shirin na ci gaba tattaunawa ne da wani bawan Allah dan Afrika mai suna Muhammad Awal dan asalin kasar Ghana amma mazauni jihar Virginia a nan Amurka. Kuma idan ma saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin saukin samun aiki. Har yake cewa wai a nan samun aiki ba sai ka ba da cin hanci ba, shi ne na tambaye shi ko menene mizanin da ake aunawa domin baka aiki a nan wato Amurka.
Indai an tabbatar za ka yi yin aiki ba wani batun cin hanci, gida kuma sai da cin hanci.
To amma wasu da na zanta da su a wannan filin sun ce nan ba a yin kuɗi, ba a tara kuɗi ka zama mai kuɗi kamar yadda ake samu a gida.
Na'am. Wani bangaren haka ne, wani bangaren kuma zan ce ba haka bane. Haka ne ba za ka iya ka zama mai kuɗi ba in bannan kuɗi ya maka yawa. Ko me ka gani kai ranka na so, ko me kai domin gari ne da yake ana kwadaita ma mutum komai. To in za ka bi da kan haka ne gaskiya ran Allah ba za ka yi ka aje komai ba. Sai yasa na ce wani bangaren haka ne, wani bangare kuma ba haka bane.
To dazu ka taɓo maganar ka ce akwai bambanci musamman bin doka da oda.
Na'am.
Wani irin misali zaka ba mu idan ka kwatanta da gida game da bin doka?
Yawa, kamar shekarar jiya da je gida abinda na gani ne in zaka dubi hanyoyin mu titin mu na gida duka jama'a masu sai da sayarwa har kan titi ake sai da sayarwa. Wani bai isa yayi magana, in zaka yi magana ma sai mutum ya ce ai mu muka ka gwamnati power. Sai sa a rabu da mu yi abin da muka ga dama, in ba ka election mai zuwa ba za mu jefa ƙuri'a ba. Nan kuma bata taso haka nan ba. In aje doka kowa na bi, in ka ki bi doka ya cika. in ma tukin kake yi ne ma dan sanda ya sayar da kai kai da shi ba wani batu sai dai yayi rubuce-rubucen shi ya kawo ya baka in baka yadda ba ka je kotu ka je ka guda musu abin da yasa baka yadda ba amma kai da shi ba wani zance tsakanin ku haka dai dokar da yake tafiya daya bayan daya gida kuma ba haka ba dan sanda ya sayar da kai sai tuma shige ma furuntun lori wai ka kawo makulli
nan ba mutum kawo makulli ya ka takarda kawai zai mika ma
nan insurance ma bai yadda wai dan sanda ya shiga bai shiga motan ka me yake nema cikin motan ka bai tabbayan ka makulli ko takardun mota yayi aiki shikenan ya sallame ka
to wasu wayanda suke gida sukan ta mamaki ko kuma za su rika jin cewa kaman idan muka koma wurin abubuwan da muke ci a gida sukan dan muna wahala nan shin haka ne ko me zaka ce game da wannan wato game da ci maka
in na fahimce ka kana nufin abinci da su muke ci daga nan
eh kwarai
irin na gida a zamanin a lokacin da ni na zo garin ga akwai bambanci tsakanin shi da yanzu yanzu samun abincin gida bai da wuya kamar wannan lokacin nan yanzu yanda harkokin duniya ke tafiya ga jirgin sama ga jirgin ruwan ma yanzu yana tafiya maza yafi na jirgin ruwan zamanin da sai sa kawo abinci you know nan zuwa 7 2 7 3 sai kaga abinci ya kai garin ga sai sa babu ne mai wuya kamar yanda da yake ba
yanzu duk abin da kake so a bajin ne kana iya samun shi irin abubuwan da kake so kake ci gana zaka iya samun shi a bajin ne
gana duk abin da nake so duk abin da nake so abin da ya kama sakwara ne in miyan kwakwa in tuwo ne koko ne kosai duk ba yanda ba shi na'am
komai kana iya samun shi anan
komai ina iya samu sai dai ban ce ina so ba
to wani abu kuma shine ka dan tabo magana dazu ina dangantaka menene ka gani game da dangantaka tsakanin su mutanen an asalin nan kasan da baki da suke zaune tare da su
to na farko ni zaman lafiya tsakanin su da baki akwai zaman lafiya sannan kuma bambancin kabila ba shi kamar nan gani bangaren gani da nake dai na yance ba shi domin su mutanen garin tare da su muke aiki dare da rana in ma an gama wurin neman aikin ne ba ruwa mai daukan aiki ba ruwan shi da wai kai ba haihuwan garin gaba ne har dai you know ka cancanci a baka aiki ko wani abin ana baka ne kawai magana ya kare sai sa wurin wannan yanda zance kenan
eh to zamantakewa da su a kama a gida ko kuma a unguwa ko kuma makwataka haka
makwabtaka da su akwai bambanci tsakanin to bari in koma baya a lokacin da nazo garin ga gaskiya na Allah makwabtaka da su yana da dan wuya domin suna ji da kansu ko cikin elevator ka gamu da dan garin yana kallon wani wuri kai ma kana kallon wani wuri amma zuwa yau da yake baki sun yawa garin da muka zo da al'adarmu da gargajiyarmu sai ya kwadaita musu don shi yanzu kana ganin kaman ma danga zama da su sai kaga shi kamin ma kai kai gaisuwa su sun fara gaisuwa har suna kiran ka dan uwa kaga fari yana cewa baki wai dan uwa ba ma haihuwan garin wanda ya fito wani wuri sai sa kana ganin kaman bambanci ya zo tsakanin wannan lokacin nan zuwa yau
to yanzu da yake ka kwasa shekaru 17 bakin gurgurdan hali dai abubuwa da dama ka sani game da zaman kasan waje musamman na Amurka
iya gurgudu
bakin gurgurdan hali wani daga gida sai ya kira ka ya ce maka Muhammad Awal ina son in zo Amurka musamman Virginia domin nema abin zaman gari wace irin shawara zaka bashi
na farko shawaran da zan bashi sai in ce in dai yana da sana'an hannu koko yayi boko to wannan dai ya iya tashi yazo amma in abubuwan ga ba su to ko ya zo ma yazo da niyan cewa in ya zo ya kan ma zai yi karatun ne
to Muhammad Awal kaman satin da ya gabata lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana bayani masu aure a madadin bakon namu Muhammad Awal da Chubahiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
riga da busa shi ta kare gayin jifulani riga da busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa
madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa
Rahotanni daga Najeriya na nuna cewa Najeriya ta fita daga kangin koma bayan tattalin arziki, duk da dai ta da koma da tattalin arzikin na tafiya a hankali. Yau muna son mu ji daga gare ku a wani bangarori kuke ji ko ganin alamar wannan canjin da aka samu. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Sadi Sa'idu Daura wanda ya ce kisan da wasu ƴan ta'addan Boko Haram suka yi wa wasu manoma a gefen Maiduguri wani abin takaici ne. Wannan ya nuna muna cewa har yanzu akwai sauran rena a Kaba, da fatan za a ƙara faɗaɗa jami'an tsaro a sako da lunguna na yankin. Sai kuma sako daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Haba shugaban ƙasar Kenya, ya kamata ka kai zuciya nesa don samun zaman lafiya a ƙasarka da ma al'ummar wannan ƙasa. Sai kuma saƙonmu daga Mutari ɗan Ma'azu, baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano mai da Garko da Usman Aliku da Magamhu wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. A zahiri gaskiya gwamnatin Najeriya tana bamu mamaki, kullum sai gaya muna take yi tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa, amma da yunwa mu talaka muke kwana. Sako daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto da Abubakar Karu Girgir da Biliya Lemon na ƙasari wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa yabo da jinjina ga zakuwar ƙwararrun 'yan wasan Najeriya wato Super Eagle, ganin irin muhimmiyar rawar da suka taka gida da waje don ganin sun fidda Najeriya kunya. Allah ya bamu nasara, canye World Cup, amin. Sai kuma sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe da Muhammad Baban Yusra Gusau jihar Zamfara wanda ya ce salamu murya Amurka. Muna fata rahoton da aka miƙa wa shugaba Buhari game da binciken wasu jami'an gwamnati za a aiwatar da abin da rahoton ya ƙunsa, kuma muna fata za a yi adalci. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Babangida Yusuf na Faɗa da Nura Sani Rijau Radiologist da Bansur Baburo na Faɗa wanda ya ce haƙiƙa zaman doya da manja da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ke yi samsam bai dace ba. Muna fatan taron da ƙasashen ke yi don kawo ƙarshen tagaddama da ke tsakaninsu, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, domin masu iya magana sun ce zaman lafiya ya yi zama ɗan sarki.
Madalla a gaida Abdulaziz Adali Toro. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwai shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara a 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama, kusan 800,000 kaucewa mai da su ƙasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu a kan lamarin ba. Sa'o'i bayan jami'an gwamnati sun ce ba za a ƙara karɓar takardar shiga cikin shirin na DACA ba, Trump ya rubuta a Twitter a yammacin Talata cewa 'yan majalisa na da watanni 6 su halatta DACA, wani abu da gwamnatin Obama ta kasa yi. Idan sun kasa, ya ce zai sake waiwayar lamarin. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa wannan mataki sun taru a biranen Washington da Los Angeles da New York da kuma Denver da sauran birane. Kasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami ƙira Amurka da ake ta cece-kuce a kansu. Wannan wata alama ce da ke nuni da ƙarin zaman tankiya da kuma cijewar yunkurin diflomasiya a kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaro ta ba da sanarwa a yau Laraba cewa za a ƙara kafa wasu garkuwar makamai mai linzami guda 4 a kusa da guda 2 na baya da ake aiki a wani tsohon filin wasan golf a birnin Sinju wanda yake a arewacin Seoul. A tura waɗannan garkuwa mai suna THAD a takaice, China da Rasha dai ba sa goyon bayan wannan lamari wanda suke ɗaukar wannan mataki a matsayin barazana. Masu bincike a kan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewar dakarun gwamnatin Siriya ke da alhakin hare-hare har sau 20 da makamai masu guba a kan musamman fararen hula da cikin shekaru 4 da suka gabata. Kwamitin bincike a kan Siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan hare-hare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da Yuli da kuma wannan shekarar a garuruwan Khan Sheikhoun da Al-Tamni da kuma gabashin Ghouta. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan.
Thomas sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.